رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر الهي نظرت لطفا تجعلني بها في دائره عنايتك ونفعت مسلم ترفعني بها الى سمائه رزق ورئاتك وارفعت نورا تحصني بها والمنتمين اليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وابيان البغاة المتربصين وشمات الاعضاء الطائعين ومن شر الخلائق اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدفاعك قدوة ركوة وانا مصلاة شمي تاران البركة عند مكتارو دومنتنا تدجونا مو أبند زي أنفاني مو دونيا مو دكما لاهيرا مو منا نعطي لتافنا شمائل المحمدية لتافي دكي كرن تدمو تبيئو نما ايكي صلى الله عليه وسلم ما كرن فرقو ينزدي أنا جي أمنا تفوفي نما زن الله صلى الله عليه وسلم. Za mu shiga sabon babi. Babin yana farawa da kaman haka. Babu ma jaa fi sha'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Wannan babin zai mana bayani akan yanayin yanda gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani ya nuna maka wani irin gata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi. Komai na jikinsa sai da al'umma suka kiyaye komai na jikinsa sai da al'umma suka kiyaye banda abin da yake dai kawai mutumin da yake ba muharramin sa ba zai iya tsinkayen sa ba ko yana farawa da kaman haka yake cewa haddathna ali bin hujr qala akhbarna isma'il bin ibrahim an humayd an anas bin malik qala كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه wannan hadisin yana farawa daga man haka shine babi na uku a cikin littafin kenan babi na uku yana farawa da haddathna ali bin hujr yace ali bin hujr shine ya bamu labarin nan ko ya samu wannan hadisin akhbarna isma'il bin ibrahim Ismail daga Ibrahim shine ya samu wannan hadisin shine Imam Bukhari kenan ko mun riga mun yi shi a baya babu bukatun sai mun abin nan an Humayd ya samu ne daga Humayd shi ma Humayd mun yi karatu a kan shi wane ne Humayd an Anas bin Malik ya samu daga Anas bin Malik Anas bin Malik mun yi karatu a kan wane ne Anas bin Malik Anas bin Malik yake cewa kana sha'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila nisfi udnayhi yace gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance rabun daura da rabun kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani littafin ko a wani ruwayan za ka ga an ce ne ila nisfi udnihi zuwa ga rabin kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me kuma ce kunnuwa haka wannan dai ruwaya ne haka kusan dai duk abu ɗaya ne wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi cikin babi da masa na fada'il kamar yadda Imam Tirmidhi ya kawo mana shi a wannan Allah ya saka musu alheri hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna Hannadu bin Sardi qala akhbarna Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwa an abihi an Aisha qalat kuntu aktasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama min inayin wahid وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة وانا حديثنا أشرند أوكو أشرند هولي أنا فارا وارا شوا حدثنا حناد بن سري أخبرنا حناد بن سري شين يسامو وانا دا غور مالا منسا شما ياسا موني دا غور مالا من ناسا وانا ديك شيني عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد أيض أسأل سوننسا شيني عبد الله بن ذكوان Abdullahi bin Zakwan mutumin Madina ne bararren bawa ne na Quraysh bi ma'ana bawa ne da sai kabila na Qurayshawa suka siye suka ce sun yanta shi saboda Allah kamar yanzu a ce ana bauta sai a ce Hausawa ko Yarbawa ko Nufawa su cire kuɗi su ce to mun sai wani mun yanta shi kuma ya zama cikakken abin nan to Qurayshawa suka yanta shi sulukun yana da gaskiya sika amintacce ne wasaqahu malik imam malik ya ce wannan mutumin ingantacce ne kako san duk wanda imam malik zai magana a kansa ka san ba karaman mutum bane wa qala ahmad ya ce muttaribun yana da istirabi bi ma'ana wani zaban abu yana dan cakude masa ko Allah ya yafe mana wa qala sahibul mizan ya ce lahu manakir yana da wasu ruwayoyi wanda ba ingantattu bane ana da magana a kansu malam yace wa kana yafti bi Baghdad malami ne wanda ya kai matsayin da shine ke bada fatawa a gari na Baghdad ya rasu a shekara ta 174 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka malaman nan guda shida ashabu sunan 60 nan ko ashabu 60 nan gaba ɗayan su sun yi ruwaya a wurin sa ina san daliban hadisi ya kara kallon wannan isnadin sosai da maganan da akai akai ko an ce yana Imam Ahmad ya ce yana da ittirabi ko abubuwa na cewa su dai masa amma duk da kuma Imam Bukhari yayi ruwaya a wurin sa Imam Muslim yayi ruwaya a wurin sa an gano yayin maganan da nake yi ko saboda haka ilimi na hadisi wani ilimi ne wanda sai ka bi shi sosai a hankali shi ma din ya samu shi daga malami na gaba wanda malami na gaba shine Hisham bin Urwa Hisham bin Urwa bamu taba haduwa da shi ba a cikin wannan littafin sai a wannan karo na farkon Hisham bin Urwa ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci ko kuma hujja ne in yayi magana ba a daga kara a kansa to in muka sa haka kuma zai yi kara da yawa zai rika damun mutane an ce lafika baya yi Ahadul Alam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci kuma hujja ne imam jagora ne tanaqasa hifzuhu fil kibar lokacin da girma ya kama sa sai kaifin haddan sa sai yayi kasa Allah ya fi mana ya rasu a shekara ta kafin kowa da irin abin da Allah subhanahu wataala yake jirabtan shi da shi ko bisa wancan ayan da kowa ya haddace a nan wurin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq qira'an wa man nu'ammiruhu nunkisuhu fil khalq cewa Allah yayi duk wanda muka raya shi yayi tsawon rayuwa to sai mun taba wani abu daga jikin sa ko wani zaka ga an taba ido ne gashi komai da komai nashi lafiya amma baya gani wani ba haka bane wani kafa za a taba masa ko wani zaka ga ido ga baki ga komai amma babu tafiya wani ba haka ba maganan ne za a dauki duk abin da za ku yi yana ji amma shi ba zai iya ba ko wani kuma dan dano ne za a dauke masa to wannan shi abin da Allah subhanahu wataala ya jirabce shi da shi shine kaifin haddan sa yayi kasa Allah ya fi mana Allah ya mana mai kyau ya rasu a shekara ta 147 baban sa Urwa bin Zubair Urwa bin Zubair eh daga cikin manya-manyan shi ma malaman addinin musulunci fiqan amintacce ne faqihi ne kuma ma sanan masanin ilimin fiqh ne ilimin furu'a in dai ilimin fiqh ne to ana jinjina masa akan wannan Ma'mun amintacce ne ya sumu dahar yana yin azumin shekara ne shi ban sani ba kun gano wani abu a nan wurin shi azumin shekara yake yi babu hutu ko me ake nufi da azumin shekara babu hutu azumin shekara babu hutu shine zaka cire bayan sallah da kwana daya biyu daga nan sai kai ta yin azumin ka an gane wannan daga nan sai kai ta azumin ka shari'ar musulunci ta yadda amma mutun yace an yi azumin watan ramadana daya ga watan shawwal maimakon mutun ya aje masallacin idi ayi sallah da shi ya ci abinci sai ya ki yace zai zurce da azumi har wata shekara ta ramadana ta ƙara zagayewa shine addinin musulunci ya hana an gane wannan amma in har zaka cire wasu kwanaki guda hudu a shekara a shekaran ba ta cika ba kenan ko ka cire kwana biyu bayan karamar sallah ka ƙara cirewa bayan karamar sallah nawa hudu to ga ranar sallan na karama ga kuma ranar sallah na babba nawa shida ko ya zama mutun yayi azumin shekara kenan gaba daya bai zama kenan mutun ya azumci shekara guda ɗaya ba to wannan bawan Allah irin wannan azumin yake kenan zaka ce kusan shi gaba ɗaya shekara azumi yake banda kwanakin da addinin musulunci ya hana ai azumi domin wayannan kwanakin ayyamut tashrik ake kiransu musulunci ya hana ai azumi wannan gaban ita ne zata dauke mu yin magana kan wayanda suke inkarin bayan Allah wanda suke yin azumin muke da suna Rajab Sha'ban Ramadana kaga kenan ba daidai bane su yi ma mutanen da suke yin wayannan azumin cha har a rika bid'anta su ko a rika ma cewa mushrikai ne ko a rika cewa in sun yi ba za su samu lada ba wannan ba daidai bane zancan gaskiya kenan an gane wannan me yasa muka ce haka saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk wanda ya azumi rana daya yayi wannan azumin ne ba dan komai ba sai don Allah subhanahu wataala Allah yace zai nisanta shi daga barin shiga guta kimanin shekara 70 kenan da zaka ce zaka yi azumi gobe kai wannan azumin ne don Allah Allah yace to za a nisanta ka daga barin shiga guta na shekara 70 azumi kwara ɗaya da kai ya tunanin kai din kai na sati daya ya tunanin ka ga wanda yayi na wata daya muqaddar cewa maganar da suke faɗa azumin da yazo a hadisan da suka zo kan azumin watan Rajab ba ingantattu bane misali ko domin hadisan da suka zo kan azumin watan Rajab akwai magana akan su wasu ba su da inganci haka dha'ifai ne suna da rauni haka to muqaddar haka ma wayannan bayan halin da suke yin azumin watan Rajab suna yi ne dan iyayensu da kakanninsu da suka rasu ai duk wanda zaka tambaya me yasa kake yin azumin watan Rajab zai gaya maka ina yin azumin watan Rajab ne ko ko amma faɗa da kasar Hausa inda suke faɗan shi me yasa kake yin azumin tsofaffi zai ce maka ina yin wannan azumin ne don Allah ba dan babana da ya rasu ba ko kakana da ya rasu ko kaka tare ta rasu kenan cewa da suka yi suna yin azumin su ne don Allah ba dan iyayensu ba ko kakanninsu ya tantance a sallama musu a basu su yi azumin su saboda Allah da manzansa kawai su samu ladan su an gane wannan ko saboda haka wannan Hisham bin Urwa babba ne daga cikin malaman hadisi ba za kuma kace bai san hadisi ba ko bai san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da haka yake yin azumin kusan shekara gaba ɗaya an gane wannan mallan yace barka ƙara jin wani abu akan wannan Hisham bin Urwa din وهو أحد فقهاء المدينة السبع ينال قسم من يما لما فكه ومن يما يمسنا دكي غرم مدينة كاكو سن غرم مدينة دك سنون من زنال صلى الله عليه وسلم أننتكي كو ينال قسم أبن دي ساماهر إمام مالي يكي أوكا وانا قائدا ناشي شوى أمل أهل المدينة شوى أيكين دمتانا غرم مدينة سكي domin a fahimtar Imam Malik amalu ahlul madina hujja ne domin me yasa yace hujja ne saboda ba yanda za a yi a ce daga rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen garin Madina duk ciccen zawuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana daga cikin fahimtar Imam Malik cewa shi ba a yin qabdu kama hannu shi ba a yi domin ya ce ya tarar da mutanen garin Madina in za su yi sallah ba ta kama hannu kuma su sun ce haka su ga manzon Allah yake yi haka iyayen su ga ya musu cewa manzon Allah yake yi sa su ma suke yi an gane wannan to da hujjoji dai da dama wanda zaka ga Imam Malik in ya tashi magana sai ya ce wannan amalu ahlul madina ne an gane wannan Allah ya taimake mu to shi wannan Hisham bin Urwa ɗaya ne daga cikin manyan malaman garin Madina zai yi abin da yake ba daidai bane kuwa Allah ya ba mu ikon gyarawa Hisham bin Urwa ya ce ni ma fa ba wai daga sama na same shi ba an abihi ni ma na samu daga babana ne shi kuma baban nan nawa ya samu ne daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kan me kar mu dauki dabi'an wasu wanda suke cewa Aisha kawai an gane wannan ko sai ka dan sa wani take ko na girmamawa da mutuntawa an gane wannan ko kar a rika kiran sunan ta gaya haka tilla idan da ni da kai ba zai halatta a kasar Hausa mu kira sunan matan baban mu kai tsaye gaya ba mu ce larai lantana tani ko ko Zainabu ai ba a cewa sai dai a ce baba wanci to ya tunanin ka ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban sani wani ana dan gano abin ko in har zaka girmo matan babanka ballantana mamanka kenan ko ai a kasar Hausa da wuya dai kaga mutumin da ya samu tarbiyya na kwarai ya kira sunan mamansa ya ce Zainab da wuya in dai mutumin da ya samu tarbiyya ne a kasar Hausa ballantana sauran yarurruka kenan ko kamar nufawa ai ka ba nufan da zai kirawo sunan maman shi gaya to wannan mutumin ka kalle shi ba mai tarbiyya bane Allah ya yafe mana ko ballantana sauran filani sauran kabila kuma ko sauran yarurruka ni dai na tabbatar mutumin da ya samu tarbiyya na kwarai ba zai kira sunan maman shi gaya ba a'a dan kai dade zamantakewa fa in yayi dadi ma sunan mata ba a kira ko sai dai ka ji mutun yana canza sunan matan nashi yana mata wani take hajiya ko ba haka ba ko yace maman abba ko yace ko makamancin wayennan abubuwan me yasa saboda girmamawa da mutunta cewa wannan mata shi ce har idan wani ya kirawo sunan ta gaya zai ji haushi to ballantana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa muke jin hankalin ɗan uwa in za a kirawo sunan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa take na nana Aisha ko a ce sayyida haka ko abokance ma fa aboku ba a kiran mutumin da yake da daraja da suna gaya ko sai dai a ce Mrs ko Miss ko ba ka ji bane ɗan boko aha to ballantana kuma abin da yake da alaka da addinin ka in a wurin aiki ne baka isa ka kira sunan oganka gaya ba ko sai dai ka ce sa ma ko ba ka ba a to ya tunaninka ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole mu rika sa mata taki in ce sayyida Aisha ko nana Aisha radiyallahu ta'ala anha shine yake cewa ya samu wannan hadisin daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha nana Aisha as-siddiqa siddiqa ce siddiqiya ce ko siddiqiya a malamai suna tafiya akan cewa mata waɗanda suka hawo wannan mataki na siddiqantaka a mata mutane ne guda uku farko wanda alqur'ani ya faɗa ko nana maryamu alaiha salatu wassalam ko alaiha salatu wassalam wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am ko sai siddiqiya ta biyu da nafsi na abin nan ko ita ne nana fatima radiyallahu ta'ala anha ko wannan babu kokwanto akan siddiqancin nana fatima sai siddiqiya ta gaba ce nana aisha radiyallahu ta'ala anha na san abin zai maka wani iri cewa ya aka ce mata siddiqiya kuma ko to mu je gaba mana zaka ga abin da yasa aka ce mata siddiqiya kuma bintu siddiq baban ta ma siddiqi ne kaga ta gada kuma ko eh ko baka gane bane wai ta gada baban ta siddiqi ne Abubakar siddiq saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya rada wa baban cewa kai siddiqi ne me yasa aka rada masa siddiqi aka ce shine mutumin da bai taba yin wani kokwanto ba kan al'amarin da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala yana bashi annabta a wannan kogon hira din ko ka tuno mana ai a kogon hira aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ayinsa na cewa shi annabi ne ko lokacin da ya ga malaika jibril har ya shiga cikin wannan yanayin ko har ya dawo gida yana cewa matarsa zammiluni dafinuri ko ba haka ba bayan an dauke shi an kai shi wurin warka aka ce ba aljani bane malaika ne wannan din da ka gani malaika shikenan daga dawowansa shikenan Allah subhanahu wataala ya ce masa ya dawo gida ya lallaba ko aka ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatayyir wa rujza fahjur wala tamnun tastakbir fitowarsa shine ya fara karo da sayyidina Abubakar ko ba haka ba kaga kenan matarsa an riga an gama magana akai ta riga ta karba musulunci dan gidansa wanda yake shine Imam Ali ko domin shine kamar abin da ake kira a kasar Hausa dan zaman dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai babba ne ba wannan ko shi yasa kuma bayan ya kara zama babban a kara daukan yarinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Fatima aka kara bashi kaga wannan automatically dama shi ya riga ya tafi ko manzon Allah na fitowa wanda ya fara imani da shi manzon Allah ya ganshi abokinsa ne sai na Abubakar ne asalin sunansa ana cewa Akiku manzon sallallahu alaihi wasallam ya gansa suka gaita yace to Allah fa ya turo ni na zama annabi yanzu yace na yadda na yadda shikenan ba wani magana kai na yadda shikenan ya musulunta kai aka ci gaba da harka daga nan ya ga shi sai na Abubakar ya ga yawa ɗan uwa da abokan arzikin sa ta dalilin sa ne sayyidina Usman ya musulunta aha ta dalilin sa manya manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta banda sayyidina Umar ana gane wannan haka nan aka ci gaba da al'amari na addinin musulunci sayyidina Abubakar ya ci gaba da ciyar da dukiyansa kan yanta wanda yake bayi ne ana ta wahalar da su ana ta azabtar da su kamar yadda kowa ya san tarihin Bilal anan wurin ko ba gaskiya ba da aka zo magana na gaba Isra'i da Miraji ko
manzala sallallahu alaihi wasallam akai isra'i da shi aka zo a ƙara yin mi'raji da shi ko a lokaci ɗaya ne duk dare ɗaya ne akai isra'i isra'i shine daukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan gari na Makka zuwa Baitul Qudus shine ake nufi da isra'i mi'raji kuma barin wannan gari na Qudus zuwa saman inda babu sama babu ƙasa sai Allah subhanahu wataala shine mi'raji bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo domin tafiyar gaba daya da aka yi na Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wuce kaman kace minti 5 ba bai wuce kace kaman tafiyar minti 5 ba ayi a dawo saboda haka an bar garin Makka daga garin Makka kafin a karasa zuwa Baitul Qudus aka tsaya a Bethlehem inda aka haifi Annabi Isa manzon Allah annabi malaika jibril yace masa sauka kai nafila raka'a biyu anan nan ne aka haifa annabi isa manzala sallallahu alaihi wasallam ya sauka yayin nafila raka'a biyu daga nan aka wuce da manzon Allah zuwa can baitul qudus din ko inda aka tara masa dukkan annabawa ko wannan su sai da Allah subhanahu wataala ya dawo da shi duniya aka ce manzon Allah dukkan su ku gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba daya su gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kara ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tara su ga sunan gaba daya an gama gaisawa Allah yace masa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabawa nan gaba daya ka tambaye su daga cikin su akwai wani wanda na taba cewa ya bautawa wani abu ba Allah ba manzon sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba sai na tambaya ba karkai tunanin wannan malaman hadisi ne suka kawo shi balantana ka ce da ifi ne ko mai rauni ne ko a'a baka yarda da hadisi ba ƙarya ne ayan qur'ani ne Allah ya kawo maka saboda ka ji kirki Allah subhanahu wataala yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun mazala yace a'a Allah ba sai na tambaya daga nan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malaiku suka ce musu aka ce to duka wayannan annabawan su 120,000 duk yi sau kowa ya sau aka yi sau Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina tunanin za a ce annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shiga ka mana sallah ko za a ce annabi Adam shiga kai sallah sai malaika jibril yace shiga ka musu sallah dama kai ne limamin su kowa ma mu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne lima kace chap wannan shine kadan ke ne sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah daga nan aka yi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har aka je da Sidratul Muntaha inda babu sama babu ƙasa babu gabas babu yamma babu kudu babu arewa sai iko na Allah kawai an gane wannan ko daga nan Allah subhanahu wataala ya gaya maka wannan cikin suratul najmi fa auha ila abdihi ma auha ko shikenan aka gama wannan aka dawo cikin daren fa abinda bai wuce minti 5 ba da asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an fito an yi sallah zake ba mutane labari to jira da dare an yi isra'i da ni naje gari kaza na sauka nayi sallah inda aka haifa annabi isa sai wanne ya kalli wannan wanne ya kalli wannan ce kai banda nan daga nan muka ƙara gaba muka kuma lula ba mu tsaya ko ina ba sai Baitul Qudus wanne ya kalli wannan wanne ya kalli wannan ai dai ka san ko daga nan da ya zuwa dariya aka ce cikin dare mutum ya tafi a doki kai ka san ba ƙaramin aiki ba ne tun lokacin babu moto babu mashin ba keke daga nan da ya zuwa dariya a doki kai ka san ai asuba sai ta yi to ballantana wajen garin Makka ne ba Qudus nan Palestine ne ba daga Makka ko amma baka kalla daga Makka zuwa Palestine irin nisan wurin wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan suka sha to nan fa akwai matsala ka je ce naji ce to ai a garin nan akwai wanda suka san kan Palestine ka zo ka mana bayanin yanda garin yake shikenan aka ce aje a kirawo su aka ci kirawo su shikenan gata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake da shi sai aka dauko garin gaba daya aka aje a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
manzon sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu ai a hanya ma akwai wasu mutanen ku suna kan hanyar su na dawowa ɗaya daga cikin dabban su ta kukuce ni ne na tsaya na kawo musu ita sallallahu alaihi wasallam yace banda wannan koba ta kaza garin yana da kobobi kaza ta kaza an ka shiga kaza ne ta kaza an ka shiga kaza ne wannan kan kware da gaske haka ne kware da gaske haka ne duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ce haka ne wannan sai kalli wannan wannan kalli wannan yace to banda nan daga nan kuma sai aka yi miraji sai wannan ya kalli wannan sai aka samu ɗan gulma aka ce to fa yau annabi Muhammad ya zo da wani abu bari ai sauri a gaya ma Abubakar dama shine bai cewa komai ya yadda ka ji abin da mutumin ka ya zo da shi kuma yanzu ya ce cikin dare ba wai ya je wuri kaza Baitulaham kasar Isra'ila har ya yi sallah daga nan wai ya ce har ya je wai baitul qudus sai na maka shi kai ku tsaya da wannan annabi Muhammadin zai ce muku sallallahu alaihi wasallama ya je har saman sama ni na yi ya ci siddiqu ko bai ci ba ya ci mai gaskiya ko mai gaskatawa ko bai ci ba sai na Abubakar as-Siddiq al-Akbar shi ake ce ma wannan to yarinyar shi ne wannan nana Aisha ta gada ko bata gada ba ita kuma an gane wannan ko malam yace ita wannan Aishin da kake ji ake ce mata as-Siddiq ita ma siddiqiya ita ce wacce al-mubarra'a min kulli aibin ita ce wacce Allah subhanahu wataala ya kubutar da ita ya barrantar da ita daga kowane irin laifi lokacin da mutane suka kirkiro ƙarya suka jefa mata sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi dai har 13 wasu malamai suka ce ba ma 13 bane 17 Allah subhanahu wataala yana cewa ƙarya aka yi mata kuma duk wanda ya ƙara cewa ta aikata wannan abin to Allah ya ce Allah subhanahu wataala ce ya idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minina Allah ya ce ina muku gargadi da jin kunne kada ɗaya daga cikin ku ya ƙara maimaita irin wannan magana in dai har ya zamanto mumini ne in ko ba mumini bane mutum ya faɗa abin da ya ga dama a kanta me ya faru a kai Aisha radiyallahu ta'ala anha ɗaya daga cikin tafiyoyi da Manzala sallallahu alaihi wasallama yayi ta san lokacin tana ƙaramin shekaru haka ba ta da wani nauyi kun gane wannan ko shikenan an zauna a zango shikenan Aisha sai ta sauka ta je ta biya bukatarta kafin ta dawo kawai sai aka tashi aka tafi sai aka bar ta a wurin sai ta tunanin ta cewa tunda ni matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne dole in an tafi za a dawo saboda haka sai ta samu wuri ta share sai ta kwanta kwanciya sosai a daji kake tunanin wani abu to a ka'ida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aje wani mutum wanda shi ne zai biyo baya kamar misali bayan tashinku da kimanin awa ɗaya ko awa biyu sannan shi kuma zai iso inda kuke duk abin da aka manta shine zai ɗauko alhakinsa kenan shi shine zai ɗauko ya kuma kawo muku bayan an isa zango na ƙarshe saboda haka yana tahowa sai ya ga kamar alamar mutum a kunci sai ce wai sai ta ce ni ne wanci daga nan sai ta sauke abin da ke fuskar gyalanta kenan za a ce kawai khimar ɗanta sai ta sauke shi ta ce maganan da ya haɗa ni da shi kenan banda wannan bai ƙara cewa wani abu shi kenan ya saukar da taguwarsa abin hawansa ko ya saukar da shi na hau shi kenan bayan an tafi sai aka lura cewa fa babu ita a ciki ce to ina ta tsaya wannan yarinya kaza 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 nan da nan sai munafikai suka fara yayatawa ta bace ai kaza ne kaza jim kadan ba da jimawa ba an tsaya a zango na gaba sai ga ta nan akan dokin kowa akan abin hawan wannan bawan Allah shikenan sai suka fara ai sun yi mitin ne kawai an hade a can an yi kaza sai suka fara fadan mugun magana akan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai wannan mutum sun tsaya ne sun yi Allah ya yafi mana Allah ya kare ana ta yayatawa kanana kanana maganganu a hankali nan a yadda magana can a yadda magana can a yadda magana har abin je yazo ya gama gari kawai har abin Nabi sallallahu alaihi wasallama ya kaurace mata baya mata magana ita kuma ba ta da lafiya amma Nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gai kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wasallama ya saba wani darasi mai girma anan Nabi sallallahu alaihi wasallama yana bin dakin matansa daya bayan daya a gaisa to yanzu tunda wannan abin yana faruwa sai manzon Allah ya canza tace nan ne na gano cewa akwai wani abu Masala sallallahu alaihi wasallama sai ya daina shigowa daki na sai dai ya tsaya ya daga labilai in yayi sallama sai ya ce mata kaifa taiku kamar da wasa kace yaya kuka waye gari ce lafiya kawai sai kama gaban shi ba kamar yanda aka saba ba har ya iya shiga dakin kamar yanda yake shiga dakin Zainab ko har ta kawo masa zuma da shadin nan ko duka sai manzon Allah baya shiga dakin nan har abin sai idan abin nan dinta wacce ke lura da ita tunda tana karaman yarinya a wannan lokacin tana akwai wata dattijuwa da ke taya ta aikace aikace sai ce mata kin ji abin da ake yayatawa kuwa ki ne ban ji wani abu ai an ce kaza 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 ne ya faru sai a'udhu billahi gafa abin da ya faru an tafi an bar ni na kwanta wannan bawan Allah ya zo ya dauke ni shikenan abin da ya ce waye nace ni ne wanci shikenan maganar da ke tsakanin mu har abin ya kai ga sayyidina na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta koma gidan iyayenta sayyidina Abubakar kaga abu ya fara shikenan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tambayan shawarwari wai menene kuke gani kan abin nan ne ci ai kaza ne ai Allah zai saukar da ai ita ma kanta na Aisha radiyallahu ta'ala nan abin ta fada kin tace Allah subhanahu wata'ala shine kadai wanda zai iya tsarkake ni akai shi kadai ne tunda yanzu abu ya riga ya lalace aka tambayewa ni yace aji a hankali Allah zai kawo mafita aka tambaye imamu ali yace ah musalla sallallahu alaihi wasallam kar a tsaya a wani dogon lokaci a tabata lokaci in kana ganin ba za ka iya zama da ita ba saboda wannan abin da ake yayatawa ka rabu da ita in kuma kana ganin za ka iya zama da matanka rike matanka Allah subhanahu wataala zai kawo wahin zai kawo mafita a kai to wannan maganar da Imam Ali ya faɗa na cewa in ba za a iya zama da ita ba a ragu to fa ya mana na Aisha zafi an gane wannan ko shi yasa a wannan ruwaya in kana karantawa ana da magana kan waɗanda suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka ruwayan na Aisha za ka ga bata faɗa sunan Imam Ali ba bata faɗa ba ta ce da wani daga cikin sabon manzon ci shi zabi to bayan abin ya riga ya abin nan kawai sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum suratul nur tun daga wannan ayan har zuwa can da Allah subhanahu wataala yake cewa ya'idukumullahu an taqudu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat ko wallahu alimun hakim har zuwa wannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi ya wance ta fes yace ƙarya aka yi mata Allah yace a laula ja'u bi arba'ati shuhada ai da sun zo da shaidu guda hudu fa in lam yatu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul fasiqun ko fasiqun na'am na'am humul kadhibun shi makaryata ne Allah ya wanke ta yace kada wani ya ƙara fadar wannan magana shi yasa ake cewa al mubarra siddiqa kuma siddiqiya an gane wannan ko nana Aisha radiyallahu ta'ala anha faqihiya ce Allah ya ba ta kaifin fahimta na fikihu in dai maganan fahimtar nafsi ne to nana Aisha karshe ce al-alima malama ce domin manyan sahabbai suke cire hula su zauna a gabanta akwai ya musu karatu manyan sahabbai da ka sani su suke zama a gabanta su dauki karatu tunda malamai sun yi magana cewa akwai shamaki tsakanin su ko saboda wannan ayan da ta sauka ko ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzannakum ila ta'amin ghayra nazina ilahu walakin idza du'itum farkulu fa idza ta'amtum fantashiru wala mustanisin li hadith inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haq fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna madha min wara'i hijab ko to daga wannan lokacin aka sa hijabi duk wanda zai magana da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai ya zamanto tsakanin su akwai shamaki to aka sabai manyan manyan yake zama a gaban sa a gabanta dauki karatu an gane wannan habibatul mustafa masoyiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana matukar santa kai na maka na Hausawa ko manzon Allah yana bala'in santa sosai karkai tunanin wai so na wasa ba sosai idan kana son ka gano kaifi da girma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sanna na Aisha ka kalle yanayin jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu alaihi wasallama a jinyarsa na rasuwa ciwo yayi tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai daina canjin daki ba kwa raban kwana din da nake cewa a kasar Hausa manzon Allah bai daina yau girkin wane ne sai a ce girkin wance ne sai ce a kai shi daki haka ake yi ciwo ƙara tsanani yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an canza daki sai ya ce yaushe ne girkin Aisha sai a ce ai sai rana kaza haka za a ƙara juyawa fa in an koma wancan ɗakin ya ƙara cewa wai yaushe ne girkin wance a ce ai sai rana kaza kai har matan mariya su da kansu suka gano cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son zuwa wannan ɗaki suka ce to duka mun yafi a ɗauke shi sallallahu alaihi wasallama a kai shi wannan ɗaki ka ƙara kallo jinda yake santa sosai akan cinyarsa akan cinyarta ita awa ne na na Aisha ba Aisha waran kai dade akan cinyar tunanin Aisha radiyallahu ta'ala anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati karamin so ne wannan ashe wannan baiwar Allah ko dan wannan soyayya da wannan annabin namu sallallahu alaihi wasallama yake yi mata bai ci mu girma matan mutunta ta ba ban sani ban dan gano karatu bai ci a ce mu mutunta ta ba a ce kin ci darajar manzon Allah sau misali ma fa wai a ce kin ci darajar annabin mu na son ki muna ganin girman ki ke ma amma fa wai a cikin musulmai ne ake samun waɗanda suke zaginta suke tsine mata har ma suna cewa wai ƙarya ce kuma haka fa mutanen mu saboda rashin karatu haka ake ɗiban mu ana fadawa wannan kungiyar Allah ya fi mana Allah ya fi mana mun san da yawa rashin karatu ne domin da karatun ka bayan da za a yi ka je ka wurga kanka shin irin wannan musiba dan musiba ne ko musiba ne kuma su auren su su masu irin wannan fahimta su auren su lazim ne sai ka yarda da cewa wannan abin ya faru cewa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi lalata ka'ida ne doka ne dole sai ka yi imani da shi a aqidan shi'a aqidan shi'a sai ka yarda da wannan in baka yarda ba da makai ba baka shiga ba Allah ya fi mana ba mamaki rashin karatu ne kuma wasu zai yi a'a ba sani bane kuma gaskiya ba zai yi ba sani bane amma dai da ni da kai Allah ya fi mana kar mu yarda mu fada cikin irin wannan hadarin Allah ya fi mana suma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu fahimta zai yi kuskuren fahimta ne aka samu ko da yaushe ka zamanto kana iya baiwa dan uwanka uzuri in ba haka ba to akwai matsala ko in ba haka ba akwai matsala eh daga cikin magabata yana cewa abinda nake kai a ya fara cewa abinda kake kai shine daidai a wurinka ni abinda nake kai shine fahimta na daidai ne zai yi naka daidai ne zai yi nawa ne daidai ko zai yi ɗaya daga cikin mu ne yake kan kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa fahimtar abin da yake daidai. Wannan mutumin yayi adalci ko bai adalci ba? Ko wannan irin karantar wanda Qur'ani ya koya wa mutane fa kenan, muka koma ba ma aiki da shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. Manzon Allah ya zo yana magana da wa'inda ba musulmai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa inna aw iyyakum, ko dai mu ko ku, wa inna aw iyyakum la'ala hudan, eh daga cikin mu yana kan shiriya, aw fi dalalin mubin, ko ku yana kan bata mabayyaniya. Kana san kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san cewa shi yana kan shiriya bane, amma mutunta feeling dan dan adam, mutunta mutunci da mutuntaka na dan adam, manzon Allah bai kalla wa'inda ba musulmai bai ce ku kwatattu ne ma. Ban sani ban ana ganowa wanda wannan irin karantarwar da aka tayi kenan a kasar nan shekarun baya da suka wuce, sai wasu su kalli gungun mutane kawai duk su ce ku kwatattu ne, ko duk su kalli gungun mutane su ce duk ku ƴan wuta ne. An ci gaba ne ko baya aka ci? Ka kalla tun daga lokacin zuwa yanzu, baya aka ci. Kawunan musulmai ya tarbuwa, abinda bai takara ya karya ba a kashe mutum shi ne ai bayan ga karantarwar musulunci. Kuma kowa da yawa muna karantawa, Allah subhanahu wataala ya faɗa wa inna iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin, kuma sai mu wuce. Wanda ba musulmi ba, Allah ya ce kar ka zage abin da yake bautawa, balantana wanda yake musulmi. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilmi, fa dai ya fi mana kawai, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah ya fi mana wulidat sana an haifeta a shekara ta hudu na annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta rasu a shekara ta wasu malamai suka ce 56, wasu malamai suka ce 57, wasu malamai suka ce 58 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan kaga ta rayu rayuwa mai tsawo, ko ita ne ɗaya daga cikin wayanda suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai shikenan. Zala sallallahu alaihi wasallama in ya rasu sai na aure ta, ita ba nana Aisha na radiyallahu ta'ala anha. Sai Allah subhanahu wataala yace wa ma kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Akan ta kai magana ai cewa yace ka in dai manzon Allah ya rasu fa ni ina kanta wannan sai ni ma na aure. Allah yace wa ma kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Daga nan sauran matan duka suka shiga. An gane wani, Allah ya ba mu ikon gyarawa, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kalla wani soyayya nan kuma, an gane wannan ku darasi ne shi ma. Yace tace qalat, wace yanzu? Aisha. Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace kuntu aktasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahidi. Tace kuntu na kasance aktasilu ina yin wanka ana ni wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin a ƙwarya ƙwara daya, kaman kace abokiti daya ya sa hannu ya diba ruwa ita ma ta sa hannu ta diba ruwa. Soyayya ne wannan ko kiyayya? Ha, kana gani ko dan Allah? Allah ya ba mu isan gyara, an gani ko? Tace wa kana lahu sha'run fawqal jumma, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi saman nan kiyarsa, junjuma shine, in aka ce junjuma shine wannan kokon nan wurin, to manzon Allah yana da gashi da ya sauka zuwa baya, an gane? Wadunal wafra, tace kuma yana da gashi wanda suka sauko nan haka wurin kunnuwa haka, ko shine hadisi na makaranta a baya suka ce rabin kunne, ko wasu ko ba ga makaranta ba hadisin baya zuwa rabin kunne, ita ne take fadan wannan hadisi. Rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ne ya ruwaito sa. Muna da sauran lokaci, lokaci yayi, to alhamdulillah za mu tsaya a nan wurin. Abinda muka faɗa daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bari lada. Wannan muka faɗa bisa kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Muna ƙara maimaitawa, fa'idan wannan karatun shine ya nuna wa mutane dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin mutane su ji su yi koyi da shi. A cikin sa za ka ga yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da mutane, kai ma ka ji ka koya. za ka ga yanda karatun yake nuna mana yanayin yanda ake kuma mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar karatun mu na yau ya nuna mana yanayin yanda ake mu'amalantar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka rika kiran sunan su gaya karka mutuntawa in har zan rika kiran wacce take mai gida ta ce a wurin aiki in ce mata ma sa ko ya tunaninka ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan har zan rika girmama matan babana ko a matsayin ta na uwa ta ita ma ya tunaninka ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwana iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne da kansa yace iyayen mu ne Allah ya fara a cikin suratul ahzab yake cewa wa azwajuhu ummahatuhu ko baka bane wa azwajuhu ummahatuhu gashi nan muna karantawa Qur'ani fa cewa matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mu ne mumumu ne kina duk wanda yake ganin ba zai iya girmama su ba ya mutunta to ya tambaye imanin sa Allah ta'ala alam in akwai mai tambaya ya tambaya za mu tsaya an sai in babu kuma sai mu yi addu'a sai mu tashi in babu fatiha salatu fati inna rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما خلق نص الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قبل من جدار الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين